المسلمين وبشر بلاد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatwai Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da saƙonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatwayrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatwayin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kayo dai muna asabar ne 27 ga watan Safar na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 24 ga watan Satumba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidir Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akrama kalla. Sai a sallama da masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko mana, inda malam tambaya ta farko take cewa menene hukuncin yi wa shugaba inkari a fili ko kuma akan membari? Shin akwai hujjojin da suke nuna halaccin hakan? Daga Abdullahi Aminu Gadi-gadi.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko ya kamata mu sani cewa umarni da kyakkyawan abu da hali gabar mummunan abu, wannan wani abu ne wanda yake mai matukar girma a cikin sha'anin addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala ya daukaki wannan al'umma, ya fifita ta akan sauran al'ummu saboda tabbatar wannan asali na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna a cikin al'umma. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kun tabbata fiyayyar al'umma da aka fitar da ita domin mutane, kuna umarni da kyakkyawan abu, kuna hana mummuna, kuma kuna imani da Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Muminai maza da mata sashinsu masoya sashi ne, suna umarni da kyakkyawan abu, suna hana mummuna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wanda duk ya ga wani abin ƙi, wato abu mara kyau, to ya canza shi da hannunsa. Idan ba zai iya ba, ya canza shi da harshensa, wato da maganarsa da wa'azinsa. Idan ba zai iya ba, to ya ƙi abin da zuciyarsa, wanda shi ne mafi raunin imani. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yunzilanna Allahu 'alaykum 'uqubatan ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. للي كوي أمر نكيكيوان أبو كهانا ممونا كوكما أبنجي سبحانه وتعالى يسوكر مكو دوات أقوبر سا نزاكو يتأدعو أكما ألا يكجين يمكو إتا ألا يسوكي بنو إسرائيل يالا أنشيسو أبي سهرشان النبي داود النبي إيسى عليهما السلام سبو دواتيدة كي دوانن توشي بابا wanda addinin Allah ya gino akan sa, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Allah ya ce lo inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alu. Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah an ci banu isra'il a أبي سهرشان على لسان داود وإيسى بن مريم أبي سهرشان النبي داود إيسى بن مريم سبو دمي سبو لأبين دا سبكة سنتي سنة يي نساء بان الله سنة كيتر إياكار الله سبحانه وتعالى لأتي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه باسا هنا جونان سمومونان أيكين دراسة أيكتا الله يتر رأبين دا سكي أيكتاوا فراك أمر ميلة كياوان أبو دهنا مومونان أبو al'amari ne ko wani tushe ne wanda akan sa gyaruwar al'umma take tsayuwa akai al'umma idan har wannan tushe yayi rauni idan to babu masu umarni da kyakkyawan abu babu masu hana mummuna babu shakka abubuwan wannan al'umma zai lalace zai takarkace kuma ubar Allah za ta mamaye su to wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan abu ne da bai takaita akan wani banda wani ba da shugaba da wanda ake shugabanta duka ɗaya suke akan wajibcin a yi musu umarni da kyakkyawan abu ko a hana su mummuna babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta babu bambanci tsakanin mai ilimi da mara ilimi babu bambanci tsakanin mace da namiji duk wani wanda zai kasance ya aikata abin da ba daidai ba ko kuma ya bar abin da yake wajibi a kansa to dole ne a gaya masa a jawo hankalinsa a dawo da shi kan tafarki madaidaici to duk abin da ya samu kuma ya shafi isar da sako da gyara ana so a yi shi ta hanyar da ta dace ta hanyar hikima ta yadda zai tabbatar da maslahar da ake bukata a samu ana bukatar a tabbatar da wata maslaha ce ta a samu gyara ko a gyara wani ko a gyara wani yanayi da ake ciki to akan gina wannan gyaran akan abin da zai tabbatar da wannan maslahar duk abin da zai zama ya kishiyanci wannan maslahar akan kauce masa Allah subhanahu wataala yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi sannan kuma kai jayayya da su ta hanyar da tafi kyau da haka Allah subhanahu wataala ya umarni da ai kira zuwa gare shi ta hanyar hikima ta hanyar kyakkyawan wa'azi wato maganganu masu dadi masu kyau na jan hankali ba na tozartawa ba ba na cin mutunci ba ba na cin zarafi ba wannan ba kawai ba dan uwanka musulmi ba har ma wanda ba musulmi ba wajibi ne in ka tashi fada masa gaskiya to kada ka yi masa wato magana ta cin zarafi ta tozartawa Allah cewa annabi Musa ya da Harun su gaya wa Fir'auna magana mai taushi wa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana ta tausa haka nan Allah ya ce wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawar kalma mai dadi wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna akan so idan mutum ya yi kuskure a karan kansa a shi a karan kansa lokacin da za a gaya masa ko a yi masa gyara akan buƙaci a yi masa gyara tsakankanin mutum da wanda wato shi mai kuskuren da wanda zai gyara masa ba sai an fito cikin jama'a a ce wane ya yi kaza ba kuma abin da ya yi ba daidai ba ne a yi masa tir a yi masa tsirara a cikin jama'a in har aka san akwai hanyar da za a iya sar masa da saƙo ba tare da an tsiraita shi a cikin jama'a ba to yin sirrin shi ne haƙƙinsa shi ne daidansa wannan ba wai ya taƙaita ga shugaba kaɗai ba kowa ma da zai yi kuskure ko ya yi ba daidai ba idan ana so a yi masa wa'azi matuƙar dai za a bayyana wane ne shi mai wannan laifin to fitowa a fito da shi a tsiraita shi cikin jama'a ba shi ne daidai ba a yi masa asiri da shi mai masa wato tambihin da shi mai laifin wannan in har haka zai yiwu to wannan shi ne ya fi daidai Imam Shafi'i yana cewa man wa'aza ahadan sirran faqad nasahahu wa zanahu wa man wa'aza ahadan alaniyatan faqad fadahahu wa shanahu wa wanda duk zai yi wa mutum wa'azi tsakaninsa da shi a sirri, to wannan babu shakka ya masa nasiha kuma ya ƙawata shi. Wanda kuma zai yi ma wani a fili ɓararo cikin jama'a, babu shakka wannan ya yi abin da zai kunyata shi ne kuma ya ɓata shi. Kaga anan babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta, kowane ne idan har akwai yadda za a isar masa da saƙon gyara ba tare da an fito ƙwaro-ƙwaro ba. Bainar jama'a ana cewa wani ɗin nan an same shi da laifin zina ko laifin ya sha giya, ana jan hankalinsa, ana masa wa'azi kai ya ƙara, ko ya yi sata, ana masa wa'azi ya daina sata, wane-wane ya yi kaza, irin abinda zai zama masa abin kunya a cikin jama'a, to ana buƙatar kada a yi wannan. Da yawa daga cikin magabata abinda suka yi ta faɗa kenan, kuma hakan suka yi, su yi wa'azinsu da kazantarwarsu a ɓoye. Al-mu'minu yasturu wa la yuftih, wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir, haka Al-Fudayl ibn Iyadh yake cewa mu'mini yakan wato suturta ɗan uwansa baya kunyata shi, kan suturta shi baya kunyata shi. Ba fajiri kuma so ƙoƙari yake kullum ya ga ya ketawa mutuncinsa, ya sa shi ya ji kunya. To wannan shi ne al-asl, kuma a kansa ake a wajen nasiha ba tare da bambancewa ba tsakanin shugaba da wanda ba shugaba ba. Ila shi shugaba ya zanto abin haƙƙinsa yana da girma, saboda kasancewarsa shugaba ana buƙatar a yi abin da za a kiyaye masa haibarsa, kada yi abin da mutuncinsa zai zube mutane su raina shi. To kaga sai ya zanto a gudanar da shugabancin nasa ya yi rauni. Hakanan kamar haƙƙin malami misali, wanda mutane suke jin darasinsa da karantarwarsa, kusan da za a samu ya yi wani laifi, to sai a same shi a yi masa gyara ba tare da an fito an kunyata shi cikin jama'a ba, an tozarta shi, an ci mutuncinsa, an ambaci sunansa, ce wane-wane ya yi kaza ya yi kaza. Musamman ma in ya zanto wanda ake amfana da shi ne, mutane suna amfana da iliminsa da da'awarsa da karantarwarsa, an san shi a kan turba yake, to wannan ita shi ne al'asal, haƙƙi ne nashi shi ma a yi masa wannan. Maganganun magabata a kan wannan suna nan da yawa. Akwai littafin Ibn Rajab, Al-Farqu Baina An-Nasihati Wa At-Ta'yir, wato bambanci tsakanin nasiha da kunyata mutane. To amma wannan abin da ya shafi haƙƙin mutum ɗaya, akwai laifin da zai watakila zai shafi wata wani gungu na mutane, ba mutum ɗaya ne yake yin sa ba. Misali a ce wani rukuni ne na al'umma suke irin wannan abu, a ce misali 'yan kasuwa sun tsiri yin wani abu harkar kasuwanci wanda ya kamata a faɗakar, to nan ba za ka ce ka je ka ware 'yan kasuwa ɗaya bayan ɗaya kana masa wazifa, a nan kana iya yin wa'azinka, ce to akwai abu kaza da yake faruwa a cikin 'yan kasuwa lallai su daina. Ko a cikin harkar gudanar da gwamnati, ce gwamnati wani abu yana ta yawo cin hanci da rashawa da waye da waye, ya yi zama abu da ya fantsama, to anan ba a cewa sai ka je ka yi ta bin kowane ofis kana jan shugaban kai da shi kun zauna ka kama hannun shi ka yi masa wa'azi, sannan ka fita ka tafi wani ofis. Anan za ka iya wa'azin gaba ɗaya ka ce to a cikin harkar gwamnatin na abubuwa sun lalace, ana kaza ana kaza ana kaza, wannan ba wani wanda zai ce shi ka ci mutuncinsa, abu ne da ya shafi kowa da kowa. Shi yasa aka yi laifi, annabi yakan ce ma balu aqwamun yaf'aluna kaza wa kaza, me yasa wasu mutane suke kaza da kaza? Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa'azi akan 'yan kasuwa, ya faɗi ma wasu kalma mai tsarki, tujjarukum fujjarukum illa man ittaqa wa barra wa sadaqa, man kasuwanku fajiranku ne in banda wanda ya yi taƙawa ya yi alheri kuma ya yi gaskiya. Daga annabi albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa innahuma sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa innahuma katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima, ce mai saye da sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba, in suka yi gaskiya suka bayyana wa kowa, kowa ya bayyana wa ɗan uwansa abin da ya sani a cikin harkar, sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsu, kuma suka yi ƙarya suka boye abinda suka sani sai Allah ya buce wannan albarkar. To irin wannan akwai shi a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka yayi wa'azi ya shafi wani rukuni na al'umma. Nabi yana cewa man waliya min amri almuslimina shay'an fa arfaqa bihim farfa Allahu Allahumma farfuq bihi wa man waliya min amri almuslimina shay'an fa shaqqa alaihim Allahumma fashquq alaihim. Wanda duk ya karbi wani abu na shugabancin musulmi ya zama an dora shi kan wani shugabanci na musulmi, Annabi ya ce farafaqa bihim, amma ya tausaya musu, ce to Allah ka tausaya masa. Wanda ya karbi wani abu na shugabancin musulmi sannan kuma ya tsananta musu, Allah ka tsananta masa. Kaga anan ba a cewa ya ci mutuncin shugabanni, ya yi wa'azi, ya faɗa wani abu wanda yake mai kyau ko mara kyau a kansu. To duk wannan baya cikin abin da aka hana. Akwai shugabanni waɗanda dan an musu wa'azi a cikin mutane ba komai ba ne, kuma wanda magabata duk suna yin wannan su yi wa'azi a cikin shugaba, su yi masa wa'azi, ce da shi ka ji tsoron Allah, ka kiyaye haƙƙin al'umma, Allah sai ya tambaye ka kai kaza kai kaza. Wannan baya cikin abin da ake cewa in zaka faɗe shi sai ka ja kai da mai mulki ka faɗe shi kai tsakanin su. Akwai sanda Abba Ibn Abi Rabah, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma manyan malamai a Makka, a lokacin Abdulmalik Ibn Marwan ya zo hajji a nan Makka, ya zauna manya-manyan mutanen Makka waɗanda suke masu faɗa a ji, an cika fadar su zaune, sai ga Abba Ibn Abi Rabah ya shigo. Abdulmalik Ibn Marwan ya tashi je ya yi masa sallama, ya jawo shi ya zaunar da shi a cikin wato akan kujerar da yake zaune, shi kuma ya koma ƙasa ya ce to me kake tafe da shi, ya buɗi baki ya ce da shi a ɗakin Allah da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa a hannunka, lalle ka kula da shi wajen kyautata shi da raya shi, sannan ka kula da ittaqillaha fi auladil ittaqillaha fi haramillah fa ta'ahadhu bil imarati wattaqillaha fi auladil muhajirin wal ansar fa innaka bihim jalasta hadha al majlis. Yace to ya'yan al muhajirun da ansar, wato ya'yan sahabbai wanda suka yi hijira da wadanda suke mutanen Madina, to lalle lalle ka ji tsoron Allah game da sha'aninsu, saboda su kake wannan zaune a wannan matsayi, wato matsayin shugaba. Sannan ya ce da shi fattaqillaha fi al-bu'uth fa innahum hisnul muslimin, ka ji tsoron Allah game da waɗanda suke akan iyakoki, domin su suke ba wa musulmi kariya. Sannan ya ce da shi ka ji tsoron Allah game da waɗanda suke ƙofa, suna son su ganka kakkamanta da su, kuma kakka rufe kofar kakka hana su sauraranka. Haka ya yi masa wa'azi kuma duk cikin jama'a, babu wani wanda ya ce ya za ka yi masa wa'azi a bainar jama'a, kuma yana shugaba don mai maka ja shi gefe ka raɗa masa kai da shi ba, saboda wannan ba wani abu a cikinsa na cin mutunci, ba wani abu na wulaƙantawa, ba wani abu da zai sa mutuncinsa a ce ya zube, sai ma dai mutuncinsa ya ɗaukaka. Yana daga cikin abin da ya ƙara wa Abdulmalik Ibn Marwan daraja, irin yadda ya kasa kunne ya saurari wannan bawan Allah, wannan malami ya saurari wa'azinsa. In an tashi faɗar irin darajarsa, to za a faɗa wannan cewa mutum ne mai sauraron masu wa'azi, masu karantarwa. To wannan duk babu komai, malamai suna cewa shi kansa inkari a bayyane idan ya zanto babu wani ɓarna da take biyo baya don a yi wa shugaba ko wani wanda yake mai laifi ko ya yi ba daidai ba ya kuskure, a nuna masa a fili a ce abu kaza ɗin da kai kuskure ne ka gyara. In har ya zanto ba wani abu ne zai biyo baya da zai zama mai muni ba, ko dai ga shi wanda yake inkarin ko kuma ga shi ita kanta da'awar gaba ɗaya, to malamai suka ce babu laifi, kuma wannan aikin magabata ya gudana akan haka da yawa. An samu misalai da dama a cikin rayuwar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka dinga gyara wa shugabanni kuskurensu a bainar jama'a, kuma babu wanda ya taɓa tuhumar su da cewa ko sun yi wa shugabanni rashin kunya, ko sun yi abin da zai tunzara jama'a akan shugabanni saboda abu ne da suka yi shi akan tsari kuma suka tabbatar cewa wa'azin da suka yi a gurin zai yi amfani musamman ma idan ya zanto abin da shugaba ya zo da shi na munkari wani abu ne da zai shafi sauran mutane idan aka bar shi abin ba a yi inkarin a gaban jama'a ba aka ce sai shi da shi in ya dauka shikenan in bai dauka ba shikenan to wannan abun kuma zai iya zama wata sunna ce mummuna a cikin jama'a za a ci cewa ai a gaban wane da wane da wane manya-manyan sahabbai ko manya-manyan tabi'ai ko a ce a gaban manya-manyan malamai yayi abin nan amma ba a ce da shi komai ba ai wannan ya nuna abin da ya daidai ne to za mu ga magabata ba sa shiru akan wannan suna inkari Abu Sa'id al-Khudri lokacin da Marwan al-Hakam ya zo a sallar Idi ya ce zai fara da hudu ba sannan ya salla wani ya tashi ya masa inkari a gaban jama'a Abu Sa'id al-Khudri ya ce ka sauke nauyin da yake kanka haka ya dace ana yin salla ne sannan hudu ba lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan sahabi ne kuma shugaba lokacin da aka yi wani yaki aka ci ganiman wasu kwarai ne aka samu amma akwai azurfa a tare da su sai ya ce a zo a sayar da su ba tare da an auna tsakanin azurfar da za a karba da wacce za a karba wannan ayyar da ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azhabu bizhab wal fiddatu bil fidda bil fidda yadan bi yadin sawa'an bi sawa to Ubadah ibn Samit yana jin wannan sai ya ce sai ya kawo wannan hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azhabu bizhab wal fiddatu bil fidda yadan bi yadin sawa'an bi sawa har zuwa karshen hadisi shi haka muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fidda wato azurfa da take cikin waɗannan kwarrai ko kwanuka ba za a sai da ita haka sai an auna dan ya zama sawa'an bi sawa to mutanen da suka yi ta saya sai suka yi ta dawowa da suka ji magana da Ubadah ibn Samit suka yi ta zada ita har Muawiya da labarin ya je masa ya ce kaga mu ma fa mun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji kamar yadda kuka ji wato mun ji hadisansa kuma kamar yadda kuka ji wato kamar abinda Ubadah ibn Samit yayi bai ji daɗin sa ba Ubadah ibn Samit aka gaya masa ya ce wallahi sai mun faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kariha Muawiya aw tarwa ala ragmi anfi Muawiya ko Muawiya baya so sai mun faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in an saba musu yace kuma in kaga dama bazan zauna dare ɗaya cikin sojojinka ba wato sai in fita wannan abu da yayi malamai suna cewa to kaga wannan ya halatta dan an yi inkari alani a bayyane mutukar dai wannan ba zai haifar da wata fitina da za ta zama ta yi muni ba haka nan za mu ga akwai lokacin da lokacin da Hajjaj akwai lokacin da Marwan ibn al-Hakam yazo yana wa'azi akan yana magana akan mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina sai yake ishara cewa yake nuna wa mutane cewa idan Muawiya ya rasu a zaɓi ɗansa Yazid yana nuna kamar Yazid shi ya kamata ya zama shugaba nan take Abdulrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq ya tashi ya nuna masa cewa wannan kana so ka mana sunna ce ta mutanen Sham ta Hiraqliyatun wannan Hiraqliya ce kake bid'a ce ta mutanen ta Rumawa kake so ka kawo shine anan ya ce kaga shi Marwan ya ce kaga mun fasan alqur'anin da aka saukar akan kakai da babanka da iyayenka wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ataidanani amin an ukhraja har zuwa ƙarshen ayar to shine Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin ɗakin tana cikin abinnan sassanta ta jiyo su take cewa wallahi Allah bai saukar da wani abu na alqur'ani a kanmu ba illa abinda Allah ya saukar na wanke ni daga ƙaryar da aka yi wato a nan take ta nemi masa da martani a lokacin shugaba ne, gwamna ne a Madina, amma kasancewar abin da ya zo da shi cikin jama'a, in aka bari ya tafi shikenan al'amarin zai ya tafi a cikin jama'a. Haka a ce ai da wane da wane ma duk suna gumba wanda ya ce ofwan, alamar abin da ya faɗa gaskiya ne. Nan take suka yi inkari. Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu ya yi inkari, abinan ya yi inkari Aisha radiyallahu ta'ala anha. Hakanan sayyidina Abdullahi dan Umar ya sha inkari ga Hajjaj, lokacin Hajjaj ya zo yana huduba sallar Juma'a, yana huduba ya tsawaita huduba. Abdullahi dan Umar ya tashi ya ce wa mutane as-salah as-salah, a wata ruwaya ya ce aqimu salatakum, ku tashi. Nan da nan mutane suka tashi akai sahu, dole Hajjaj ya fito yayi wa mutane sallah. Har ya juya yake cewa Abdullahi dan Umar, ba dan na san kana dan tabin hankali ba da kaga abin da zan yi maka. Wannan Abdullahi dan Umar bai bari wannan abin ya tsaya haka ba, ayi ta hudu ba har lokacin sallah ya fita. Ce Aishu daga cewa anan fitowa yayi inkari wani abu ne da zai zama wajibi, ba zai yi shiru ba. Wai wannan inkarin kai san da ya fito yake cewa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yana cikin huduba, da cikin bayaninsa sai yake nuna cewa Abdullahi ibn Zubair ya canza littafin Allah. Abdullahi ibn Zubair shi ne Abdullahi dan Umar ya ce wallahi Allah bai bashi wannan damar ba, Allah bai bashi wannan damar ba, kuma abinda ka faɗa ba haka bane, kuma in na ga dama in ce ƙarya kake sai in ce ƙarya kake. To haka irin waɗannan misalai suna nan da yawa, wanda magabata suka yi inkari a bayyane yayin da suka san cewa yin inkarinsa a bayyane zai tabbatar da maslaha, kuma za a kawar da wata ɓarna wanda rashin yin inkarin nasu za su tazarce. Lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu zo yake maganar wajen ba da zakkar hurdakai, sai yake nuna cewa alkamarsu ta Sham ita maimakon mudu hudu da ake bayarwa ita ko mudu biyu aka bayar ta isa saboda kyanta. Abu Sa'id al-Khudri ya ce mun kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu fita, ga yadda ya ce mu abinda afuwan ya ce mu rabin mudu maimakon rabin sa'i, maimakon ya shi ne mudu biyu maimakon mudu hudu sa'i ɗaya, shi ne ya ce mu abinda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ta fidda kai za a fitar da ita ne sa'al min tamrin aw sa'al min aqatin aw aqatin aw sa'al min zabib aw sa'al min tamr, sa'i sa'i mudu hu aka ce a fitar. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya ce abin nan Abu Sa'id al-Khudri ya ce kuma mu ma ba za mu gushe ba, haka za mu ci gaba da yi. Haka nan lokacin da sayyidina Uthman ya yi sallah raka hudu aminan maimakon raka a biyu bai kasaru, labari ya je wa Abdullahi dan Mas'ud a lokacin ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aminan raka a biyu, na yi tare da Abubakar, na yi tare da Umar. Nan take nuna cewa wannan da aka yi an saba sunna, ba haka ya dace a yi ba. To irin wannan suna nan da yawa. Lokacin da sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ji labarin Ali ibn Abi Talib ya kona waɗanda suke cewa shi Allah ne, suke jingina masa wasu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, ya kona su. Abdullahi dan Abbas ya ji labari ya ce da ina nan, da ni ne ba zan kona su ba, saboda na ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar, babu mai azabtarwa da wuta sai wanda yake me shi ne ma'abocin wuta shi ne Allah. Ya nuna inkarinsa akan wannan abu da abin nan ya yi lokacin da sayyidina Uthman yake hana mutu a Hajj, shi ne dirani shi ma a nan. Wasu daga cikin sahabbai suka nuna masa a sayyidina Ali su ce ai wannan dirani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ihlali da shi, shi ne ma da shi na ɗauki Hajji da shi na yi Hajji, wato sai ya yi masa inkari akan wannan. To irin wannan suna da yawa. Anas ibn Malik lokacin da ya faɗi hadisin Hajjaj abin hadisul uraniyin a gaban Hajjaj al-Hasan al-Basri, kare ya masa cewa ya za ka faɗi wannan hadisi a gaban mutum wannan azzalimi, ka ba shi wani salo kuma da zai riga kisan mutane ba bisa gaskiya ba. So haka wannan ba shi da iyaka a cikin ayyukan magabata. Saboda haka al-inkarul alami, fitowa fili a yi inkari, ba abu ne wanda yake wato abin da aka hana ba a shari'ance, illa iyaka dai. Yadda ake inkari sirri da ƙa'idojinsa, haka nan shi ma inkarul alami da ƙa'idojinsa. Inda za a iya yin inkari na sirri, wato a nuna wa shugaba ko wanda ba shugaba ba abin da ya a sirri, zama ya tabbatar da maslaha sai a yi. Inda kuma ya zanto bayyanawar ita ce ta tabbatar da maslaha, to sai a bayyana. Allah ya yi umarni da kyakkyawan abu, a hana mummuna ba tare da ya ƙayyade shi da cewa sai sirran ba. Saboda haka kowane kuma abu ana iya sani inda aka tabbata cewa maslaha za ta tabbata. Saboda haka sanya wata ka'ida ta cewa dukkan wani wanda za a yi inkari, musamman ma a ce shugaba, sai dole ka kama hannunsa ka keɓanta da shi, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Iyab, wanda Ibn Abi Asim ya fitar da sauran malaman, da wasu daga cikin malaman hadisi, a ce sai wannan ne shi ne kawai asali daga cikin usulul inkar. Wannan wani abu ne da ba a san shi a cikin magabata ba, wanda ya taba cewa wannan shi ne al'asali, in ba a yi shi ba, ko kuma wannan shi ne mashru, in ba a yi shi ba to an yi laifi. Wannan babu wanda ya taba faɗa haka. Inda hakan ne shi ne mashru, to da ba za a samu tawatara fi'ilul salaf ala khilafihi ba, kuma ba tare da wani inkari, ba tare da nakiru ba. Shi yasa za ga duk manyan malamai wanda suka yi magana akan wannan mas'ala suna cewa ana yin inkari alani, ana yin inkari sirri, in ba zai yi ba a yi inkari alani. Kamar Nawawi ya faɗi wannan ƙarƙashin hadisi da sharhin hadisin Usama, ya faɗi wannan a ƙarƙashin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauransu. Haka nan za ka samu a cikin malamai Ibn Qayyim, samu cikin malamai irin su malaman zamani irin su Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Nasiruddin al-Albani, duk sun faɗi wannan cewa munkarin da za a iya kawar da shi, za a iya inkarin sa a goye, ya bada ma'ana, shi kenan sai a yi a goye. In kuma ya zanto a bayyane zai iya bada ma'ana ba tare da an samu wata mafsada ba, sai a yi. Musamman ma a yanzu da shugabanni ba kowa ne ma yake buɗe ƙofarsa za a je a masa inkari sai da shi ba, ka kama hannun shi ka tiro ana ka wani abu. Galibi an fi gaya musu gaskiya ɗin a fili. Sannan wasu ƙasashe ma daga cikin irin dokokin da ya yadda ya karɓi mulki a kansu ke na cewa in ya yi ba daidai ba a fito a gaya masa. Yana daga cikin abin da ma zai alfahari da shi a cewa ya bar masu gaya masa gaskiya suna fitowa suna faɗa ba tare da ya hana su ba. Yana cikin abin da ma zai faɗa na a cikin mintinsa. Kamar yadda Sayyidina Abubakar yake cewa idan na karkace hanya, idan ana ziktu fa qawwimuni, in na karkace ku miƙar da ni. To haka nan shugabanci irin na yanzu aka gina shi akan demokradiyya, abinda yake cewa kenan shugaba dole ne ya buɗe ƙofa ga masu sukan wani abu, wasu ƙudurai nashi. Shi ma akan haka ya zo shugabanci, ya samu shugabancin sai da ya soki ƙudurin wasu, sannan shi ma kuma dole ya bada wannan damar, kuma wani abu ne da zai alfahari da shi a lokacin da yake kan abin nan. Saboda haka babu maganar cewa duk sanda zai masa gyara sai an je an kama hannun shi an shiga da shi ɗaki, kai da shi kakkar a samu na biyu, sannan ka gaya masa gaskiya. In aka faɗa haka to so ake rushe asalin abin nan, inkarul munkar gaba ɗaya, ta yadda zai zama babu mai yinsa. Don yawanci wanda za ka ga suna kasa wannan ka'idar, su kuma ba sa yin sirrin. Wahala ka samu wanda yake ɓaɓatu da maganar cewa sai a sirri, kuma shi yana da damar zai yi nasirin, ba ya da shi. To ka hana a yi masa nasiha a fili, kai kuma baka iya masa nasiha a guri ba. To shi kenan an kashe babin inkarin al-munkar gaba ɗaya, wanda kuma hatsari ne a cikin al'umma a samu wannan. Abinda ake cewa shi ne maslaha, duk abinda zai tabbatar da maslaha shi ake. Akwai waɗanda za su wuce gona da izini cikin kowane irin al'amari, ta hanyar fitowa su yi baƙaƙen maganganu ko su yi rashin kunya ga shugabanni. To wannan ba ka shugaba ba, ko ma waye ka yi masa wannan laifi? Kai ba wai sai shugaba ba, ko abokinka ne zaka gaya maka gaskiya zama na akwai cin fuska akwai wulakantawa akwai saurara harshe wannan ba daidai kai ba don haka wannan abu ne da za a inkarinta akan kowa ma da zaka gaya wa irin wannan ba wai kan shugabanni ba saboda ka taƙaita ma hana wato fada da wannan janibin akan cewa an yi wa shugabanni shi kansa wani kusuri ne a yayin da shi mai fadan shi kuma zai iya kausata harshensa da muga da miyagun maganganu akan dan uwansa amma a wajen shugabanni ce kar kai to wannan duka abu ne da za a yi kushe shi sawa'un a shugabanci shugabanni ta yawa masu iko ko kuma wanda ba su da galihu wanda za ka zo gaya masa gaskiya ka kausata masa harshe ka gaya masa baƙaƙen maganganu cikin rashin girmamawa babu shakka wannan abin suka ne abin da za a yi Allah wa dare da shi ne saboda haka ana so ka gaya wa mutane gaskiya amma cikin kalma kalmomi masu kyau masu daɗi masu daɗin faɗa kuma shugabanni ba daidai ba ne da wasu za su fito su zo suna kakkausa maganganu wannan ba daidai ba ne ya saba wa tsari na addinin musulunci na karantarwa na wa'azi ga kowa da kowa ma in babu aula shugaba da ake buƙatar a yi masa ɗa'a a wuce wannan ka yi wannan dama abinda suke ake gudu kada ka zo kai abinda zaka toshe kofar masa gaskiyar ma gaba daya ko kuma faɗar gaskiyar ta kai ki amfani don haka akwai buƙatar ya zama akwai tawazun a cikin wannan matsala ba matsala ce da ta shafi aƙida ba da cewa in wani ya fito ya inkari a bayyane shikenan a zama ɗan bid'a ko ya zama wani khawarij ko mai tada hankali wannan babu wanda ya taɓa faɗar haka a tarihin musulunci duk wanda suka yi magana a kan abin nan sukan faɗi maslaha ne ta al-masalih wa taqlil al-mafasid تكميل المصالح هو تقليل المفاسد wannan kuma wani wata kaida ce da take shiga cikin dukkan abubuwa da suka shafi hukuncin hukuncin shari'a ba wai kawai wannan hukunci shi kadai ba saboda haka batun ya zanto zama abun ya zama aqida ko a ce mutum ya fito yayi nasiha a fili to ya zama dan bid'a ko ya zama khawarij wannan ba daga cikin shi kansa wata bid'a ce ba abu ne da yake da tushe ba a cikin ayyukan magabata bal ma ayyukan magabata din za a ga akasin haka in ka soki wani da wannan to sahabba annabi da dama za ka soke su da cewa su ma duk khawarij ne ko ka ce duk kansu yan bid'a ne da kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka saboda haka abinda ake ta magana kenan manyan malamai haka suka faɗa ba wanda ya ɗauke shi a cikin babin cewa wani zai fito fili ya yi abin nan har ta kai ma wasu za ka samu wa'azi ne am ba ma wai wata nasiha kan wani kuskure na mu'ayyan ba wa'azi ne za a ce ya shugabanni a ji tsoron Allah a yi gaskiya a yi wa mutane adalci a yi wa mutane ka yi wa shugaba wa'azi a fili to kuma zuwa da suke ba magana a likarar alami din ba irin wanda suke magana wannan wa'azi ne ba shi da wani togaciya cewa shi ba za a yi shi a wa'azi nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa da yawa suka zo kan shugabanni yana faɗar cewa za a yi shugabanni kaza 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 annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi ko ya hassana shi a cikin silsilar sahiha hadisin da Abu Ya'la ya fitar da shi a cikin Musnad da kan Al-Mu'jam al-Kabir Al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani da sun fitar da hadisin Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai ya kunu umara yaquluna wa la yuraddu ala qawlihim yatahafatuna fi an-nar yatba'u ba'dhum ba'dhan da a samu wasu shugabanni inji Annabi sallallahu alaihi wa sallam in suka yi magana ba wanda zai ci ba daidai suka yi in suka yi magana la yuraddu ala qawlihim ba wanda zai ce ba daidai suka yi annabi ce ta hafa tuna finna za su riga fada wuta ya taba ba'dhum ba'dan a wata riwaya taqahamuna an-nar ka taqahum al-qirada za su riga fada wuta kamar fa wato tsallan abin nan birai da birai suke tsalle su garana haka za su riga tsalle suna dara cikin wuta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shugabanni suna magana kuma ana gaya musu cewa ba daidai ko kai ba haka ya dace shugabanni da su toshe kofar da ya musu ba daidai su kai to wannan babu shakka sun dauki hanyar jefa kansu cikin wuta ana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wanda aka yi wa inkari a fili kai ya dauka ba in bai dauka ba bai laifi ba in bai dauka ba ko da a fili aka yi masa wajibi ya dauka in bai dauka ba sai ya shiga abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kunu أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم فمن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب نبي جزاء ساموس شوها قبلني وأن ذاسي أبن كو ذاسي أبن كو ذاقوا يبا موس ذاسي وأن أمري كو ذاقوا يموس إنكاري نبي جيتو وأن يأي إنكاري توانا من أنكر وكره فقد سلم wanda inkari ya nuna bai yadda ba to ne ya kubutar da kansa wanda kuma ya bi su ya abin to wannan shine abin zargi walakin man radiya wa taba saboda haka shugabanni za a samu ko a wancan lokaci da shugabancin yake mai tsafta sosai kuma suna cewa mu Allah da manzonsa muke bi kuma da littafin Allah da manzonsa muke hukunci ana samun malamai suna musu inkari yassar isoshi na magabata kabi tarihin magabata da yawa wannan da malamai manya Al-Izzu Ibn Abdussalam ya shahara da wannan da inkari akan mamalik na ad-dawla al-ayyubiyya akan wasu abubuwa da suka fito da shi wanda ya saba wa shari'a irin wannan suna nan da dama ba su da iyaka Allah illa iyaka kawai dai abinda ake bukata shine koyaushe a samu abinda zai tahqiqil maslaha da kuma dar'ul mafsada abinda zan zaba akwai mafsada kamar da Sa'id ibn Jubair yake tambayar Abdullahi dan Abbas cewa zan iya umartar shugaba ko in hana shi yace eh amma in ka ji tsoron zai kashe ka sai ka nishi ana in ya zanto zai haifar da wata mafsada zai zama ya cutar da kai in kai ko ya cutar da da'awarka gaba ɗaya ma a rufe masallacin ka hana ka karantarwa sai ka hakura wannan shine abin da malamai suke faɗa amma ba wai cewa gaba ɗaya an toshe kofar ba babu wanda ya taɓa faɗar wannan a cikin magabata cewa in dai ba a sirri ba to shikenan sai dai ka hakura ka gaya masa abin da yake gaskiya Allah ya samu da kai
sami kuma amin sai tambayar mu ta gaba wanda ta zo daga wanda yake cewa malam shin mamu yana da damar da zai ubarci liman akan a tada sallah saboda wani masallacin an tara kasu sallah
a'a wannan ba haƙƙin mamu bane ya ce wa liman a tada sallah liman shine shugaba a jagorancin sallah saboda haka shi ya san lokacin da ya kamata a tashi a zina cewa mun kasance in aka yi kiran sallah ba ma tashi har sai mun ga liman ya zo in ya zo tun da zamu miƙe tsaye amma ba ma miƙe mu ce a tashi a yi ikrama sai mun ga liman ya zo saboda haka duk wani rashin girmama ita kansa sallan ne a lokacin shugabannin da duniya zai zo shanya ku yi awa ɗaya awa biyu daga lokacin da ya ce muku zai zo amma ba mai tashi ya tafi za a hakura har sai ya zo amma shi liman in ya ɗan yi minti biyar bai zo ba shikenan sai ka ga wasu suna korafi su ya ɓata musu lokaci za ka in ba za ka iya sai ka fita ka je inda aka tada sallah ka je can ka bi shi sallah ka tafi yanka ba dole ba ne sai ka jira shi ya zo
ta sai wannan shi kuma yake cewa malam shin akwai wata illa ne ga limanci wato jan sallah ga mutum a ranar alkiyama domin yakan ga wasu mutane idan an ce jan sallah sai farka kaucewa ko me hakan ke nufi
wataƙila suna kaucewa ne saboda suna ga basu cancanta ba suna ga wataƙila ko akwai wanda ya fi su cancanta da ke cewa ummul qawm aqra'uhum bi kitabillah wanda zai yi wa mutane sallah wanda ya fi sanin littafin Allah ana ya fi sanin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar a littafinsa ya san hukunce-hukuncen sallah in kano fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunna in kuma sun zama daidai wa daida a wajen karatun sallah to wanda ya fi su sanin sunna in sun zama daidai da daida wanda ya fi su aqdamuhum hijira lokacin da ake hijira wanda ya fi su ya riga su hijira in sun zama daidai wanda ya fi su shekaru haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ga to wataƙila yana ganin a gurin akwai wanda ya fi shi cancanta ko kuma dai kawai tawalu'u ne kai ya nuna zaƙewa kamar a ce to wanda man dai so yake a ce shi ne liman to sai yake dan jajja da baya dan kada a zarge shi da cewa ya fi ya zaƙewa to amma ba wai magana ce ta cewa in yayi liman ba yayi limanci shikenan yayi laifi a gurin Allah ko a cikin alahira zai zama a cikin hadari
to sai sakon da yazo daga kamar Ibrahim daga Sokoto yake cewa menene ingancin hadisin da ake cewa duk limamin da baya yi wa mamansa addu'a bayan idan da sallah ya zalunce su
ba wannan ba hadisin da cin aka yi idan da sallah liman bai addu'a bayan zalunce su ba abinda dai yazo a cikin hadisi cewa liman yayi addu'a ya kebance kansa da addu'a to ya hanci mamansa shi ma da hadisin yana da rauni cewa in ya kebance kansa da addu'a faqad khanahum ya hanci su abinda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan yi addu'o'i a cikin sallah kuma kansa kada yake kebancewa kan yi addu'o'i a lokacin da zai bude sallah Allahumma ba'id baini wa bain qadaya kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dunas maganan duka gaba ɗaya kansa yake yi wa bai ce duka mamu ba bai ce Allahumma ba'id bainana wa bain khataayana ba ba'id baini wa bain khataayana gaba cewa annabi ya hadinci abinnan cikin tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa al-mamata wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal nan ma kaga shi kadai yake abinnan in ya dago daga ruku abinnan daga sujjada ce rabbi ighfirli warhamni rabbi ighfirli wahdini warhamni wa'afini warzuqni tsakanin abinnan ko ce rabbi ighfirli kawai kaga nan ba cewa ya kebance kansa da addu'a da aka ya cuci mamansa ko ya yance su irin wannan sunan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'o'i a sallah kuma zama addu'o'in shi kadai suka kebanta kowane mamu shi ma an ba shi dama ya yi irin addu'o'in wannan ba a hana masa ba an shar'anta masa shi ma ya yi a cikin salatun fatiha liman yakan yi addu'a addu'an nan kuma takan zo da siga ta umumi wato ta gamewa da kowa da kowa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duka mamu a cikin amin saboda duk addu'ar ta shafe shi gaba daya to wannan shine abin da aka sani a sunna amma babu magana cewa in ya kebance kansa da addu'a ya hanci kansa amma maganar addu'a bayan sallah ma wannan babu ita annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah min da zuciya hadisin Sauban hadisin Aisha baya zama inda yayi sallama illa gurgudan abinda zai istighfari uku astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya jalal wal ikram da ya faɗi wannan to sai ya juya sannan sai ya gurgurun ma baya zama inda yayi sallah wallan da na har ya tace yana bada addu'a ana anshi yana cewa ai kaza kul huwal abina salatin annabi goma ai kullu wallahu gafa uku ai wai duk wannan ba daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam
to sai wani yake cewa mallan shin ya ake asirtawa a cikin sallah domin wasu ana jin karatun su kuma a wurin da ake asirtawa
asirta karatu a sallah shine ya zanto kana motsa bakinka da harshenka ta yadda zaka jiyar da kanka ba wai gum ake da baki ba kawai ai ta sadawa zuciya wannan ba asirta sa karatun kake yi ba wannan kawai kana sake ne kana wasu wasan karatun ne kawai a zuciyarka shi za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallam bittira bi lihiyati amma ga gemun sa yana motsi kaga shi yana motsa bakin sa har ma wani lokaci yakan je yadda su aya daya aya biyu haka a cikin karatun sa ba zai daga miliya ita karatun ba kuma na kusa da shi yana ji wannan ya saba ya koma aljahar bil qira'a ba kuma zai yi gumba kawai ka ganshi bakin sa baya motsawa kuma yace karatu yake wannan baya karatu a cikin sallah sa
to ne take jama'an kamar mutumin da yake zauna a Makka idan zai yi umara shin zai iya daukar niyya daga gidansa ko ko sai ya je wajen da ake daukar niyya
malamai sun yi sabani game da umarar wanda yake mazaunin Makka ba wanda yake a faqi ba zuwa yayi da yake dan Makka ne mazaunin Makka ne ko dai haifaffen Makka ko fa ya mai da garin Makka ya zama gurin zaman sa wasu suna cewa babu umara Makka tukuta kansa amma dai abin da yafi yawa daga cikin maganganun magabata kuma shine maganar jumhur cewa yana iya yin umara kuma zai fita zuwa hil wato zai fita kulejin tan'im ko jairana wasu ma sukan ji hazbul hulaifa wato abin nan miƙatin mutanen madina sannan su dauko abin nan wasu je juhfa miƙatin mutanen maghrib sannan su dauko umara amma dai abin da yafi shine in ka fita abin da yake ake bukata shine ka fita zuwa hilli wato ka fita zuwa inda ba cikin harami ba inda yafi kusa shine tan'im sannan jairana haka ne har zuwa gaba wasu walai suna cewa gwargwadon nisanka gwargwadon yawan ladanka da annabi cewa Aisha na sabuki ala qadari mashaqqatiki ko ala qadari nafaqatiki na abin nan ladanki gwargwadon wahalarki suke cewa wanda yafi nisa daga hillin da yafi nisa to zai fi lada sama da wanda yake kurkusa wannan shine abin da ya fi rinjaye a cikin maganganun magabata
to sai tambayar ta biyu take cewa malamin da baya iya rike alwala shin ya zai wajen yin dawafi domin ta ji an ce ba dawafi sai da alwala kuma wanda yake safa da marwa shi ma alwala ta warware zai ci gaba ne ko kuwa sai ya sake alwala
to dangane da dawafi ba alwala da an bi yawa daga cikin malamai jumhur sun mazhabi uku al-Shafi'i al-Maliki wa al-Shafi'i wa al-Hanabila suna shaddanta cewa sai mutum yana da tsahara yana da alwala sannan dawafinsa zai cika saboda hadisin da yake cewa al-tawafu kas-sala illa anna Allah abaa fihi al-kalam wato dawafi kamar sallah yake sai dai Allah ya halatta yi magana a cikinsa saboda suka ce tunda kamar sallah yake sallah ko ba za ta yi ba sai da tsarki don haka sai mutum ya yi tsarki sannan ya yi dawafi suka ce haka nan ga shi nan Aisha lokacin da ta yi al'ada annabi ya ce if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt ki yi abin da mahajjaci yake amma kake dawafi sai suka ga an ce kar ta yi dawafi saboda ba ta da tsarki ya nuna kenan sai mutum mai tsarki zai yi dawafi mutum yana da tsarki yana da dawafi tsarkin shi alwala ta kare to ya fita ya sake wata alwala to wannan shine maganar mafiya yawa daga cikin abin nan immatul mazahib kuma akwai malaman da suka saba wannan kamar Hanafiya da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba sharadi bane dalilin cewa sharadi ne yana da rauni kasancewar an ce as-salatu ka abin nan tawafu ka sala shi na farko dai hadisin bai tabbata daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam maganar Ibnu Abbas ce kuma inda wasu suke gani cewa magana ta yi ta dan Abbas ce ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam bace sannan kuma kasala yana nuna cewa komai ba a shigo da tsarki in ba haka ne ya zama kasala to babu shakka zai zama ya yi tarayya da sallah a cikin abubuwa da yawa kenan kaga ba zai zama ana dole a fuskanci al-qibla kuma an san mai dawafi ba al-qibla yana sa ta hagunsa ne ba a gabansa ba sannan kuma ya taharrak yana magana sannan zai iya waiwaye zai iya cin wani abu ma yana bukata yana tawafi ya sha ruwa ya abin amma duk an sani sallah ba a yin wannan saboda haka mai shigo da tsarki shi kadai sauran kuma duk aka cire su don haka suka ce wannan ba haka ba ne illa iyaka dai a ce ka sala shi ma ita ma ibada ce kamar yadda sallah take ibada kuma ibada ce da ake kusantar ubangiji da ita shi ma dawafi ibada ce da ake kusantar ubangiji da shi kamar sallah sannan suka ce maganar Aisha ita ai ba an hana ta yin dawafi saboda wata tsarki ba saboda tana da al'ada kuma ba ta da shiga cikin harami shi yasa aka yadda ta yi sa'i shi yasa ai ma da mun wannan malamai ba su ce sai an yi masa tsarki ba kowar da suka ce sai an yi tsarki a wajen dawafi ba su ce sai an yi tsarki a wajen sa'i ba don annabi cewa yi ki yi duk abin da mai hajji zai yi kawai dawafi ne bai yi ba kaga za ta yi sa'i shi sa'i a wancan lokacin wurin sa'i ba a cikin farfajiyar haramin yake ba a cikin kwaryar haramin yake ba yana can waje in ka duba hotuna shekara 50 baya 60 70 zaka ga sai ma ka tsallaka wani titi da wasu kasuwanni da mutane ana ta kashe kashe kafin ka je gurin sai ba wai ya tabe yake da abin nan ba yanzu ne da ake ta fada da abin nan har ya shigo cikin ƙuryar masallaci cikin ƙuryar masallaci saboda haka shi za a iya yin sa'i koda tana da al'ada ne ba wani abu sai dai shi sa'i kuma ba a yin shi kaɗai sai tare da dawafi don yi dawafi ake sa'i ba a yi dawafi ba to za a yi sa'i ba game da maganar yau mafi yawancin malamai saboda haka in aka ce kowace abin nan dawafi sai an yi masa alwala to akwai matsawa musamman in ya zanto da cikuwa mutum ya yi dawafi ya yi shi da saura ɗaya watakila ɗaya ba ya fara rashin da kare a ce sai ya fita ya sake ya dawo da sake dawafi abu shakka wannan akwai mashakka a cikinsa musamman a irin yanzu da ake cika a gurin dawafin nan ko lokacin hajji da ake cika a ce duk sanda mutum a lura da kare sai ya je ya sake wata to akwai mashakka ƙwarai da gaske saboda haka magana dai wanda ta fi ƙarfi ne a wajena shi ne rashin sharɗanta wannan tsara ɗin idan an yi to wannan shi ya fi kamala annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi dawafi ya yi alwala saboda haka wannan aikinsa yana mai kamalar yin haka mutum ya yi to babu shakka dawafinsa ya fi na wanda bai yi tsara ba amma idan taharansa ta kare kuma ba dole sai ya sake tsara ba sannan ya dawo ci gaba ko kuma ya sake daga farko.
Kamala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatirahama@yahoo.com da kuma fatirahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tambayar din shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.